أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ina yi wa ƴan uwana mata da muka haɗu a wannan masallaci na Usman bin Affan sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
barkanmu da haɗuwa a wannan safiya ta Lahadi 14 ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda shine daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya a wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka kuma cikin surar mu mai albarka suratu Yusuf yau shine zama na 8 ko yau shine zama na 8 a cikin wannan sura mai albarka suratu Yusuf jiya idan ba a manta ba lokaci ya cin mana muna magana akan misar da Allah madaukakin sarki yake ba mu ta annabi Yusuf alaihi salatu wassalam inda muka kawo abin da ya faru tsakanin shi da imra'atul aziz da kuma menene tafasil ma'ana menene abubuwan da su au suka auku mataki mataki yanda Allah madaukakin sarki ya bada labari mun zo har izuwa ga cewa ga abin da mijinta yake kuma ga yanda aka tantance gaskiya mun tafi ɗaya shafin da zai yi bayani akan cewa menene abin da ya auku da labari ya fita wajen gari lokaci ya cin mana da haka malama ku za a maimaita mana ayoyin sai mu dora insha Allahu ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم
Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi masu albarka yana mana labari na abin da ya shafi wani shafi na daban bayan faruwar wannan waƙiya da ta faru tsakanin annabi Yusuf alaihi salam da kuma imra'atul aziz ma'ana matar azizu da kuma mijinta baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya ce wa qala niswatun fil madina sai wasu mata suka zo suke cewa a tsakaninsu a cikin wannan gari ba wani gari bane illa misr kamar yadda al-imam ibn kathir rahmatullahi alayhi ya kawo kuma da dama daga cikin malamai na tafsiri sun tafi akan cewa wannan gari ne na Misr duk da akon da suke ambato wani garin ba wannan ba, amma al-mashhur shine garin Misra. Allah yana ba mu labari cewa labarin abin da ya auku tsakanin Annabi Yusuf alaihi salam da kuma imra'atul aziz ya fita, ma'ana an samu wasu daidaiku ta naqalul khabara, sun ba da labarin a tsakankanin su, sai zancen ya fara yawo a cikin gari. Kusan shi abin da duk zai faru galiban idan ya zamanto a babban gida ne. Ina ce babban gida ba wai ina nufin gidan mulki kadai ba, sai ina nufin cewa gida wanda yake ana mai kallo na mutunci da kima da daraja. To galibi in abun kunya ko abin asha ko wani abu na sharri kai, ko da kuskure ne ya auku nan da nan, an fi saurin tanakulin shi. Sai ya zamanto mutumin da yake ba na kirki ba, gidan da yake ba a damu da su ba, za su yi abin da ninkin ba ninkin ne ba, wanda zai daga kai ma ballantana ya kalle su. Amma wannan tunda gida ne na sarauta, mijinta babba ne mai daraja a gari, naka sai ya zamanto abin da ya faru a cikin gidan nan duk yanda aka so da a rufe shi zai yi wahala ya rufu. Da haka sai ya zamanto labarin ya fara fita shay'an fa shay'an, domin ta iya yiwuwa da daga ita sai mijinta sai Annabi Yusuf alaihi salam wannan waqi'a ta faru, wataƙila zancen ya iya rufuwa, domin mijin bai nuna dama alamun cewa zai fitar da abin ba, tunda tun farko shi ya fara a'rid an hadha, ya Yusuf ka kawar da kai akan wannan abin da ya faru. Ita kuma abun kunya ne a gare ta ta fitar da wannan labarin. Shi kuwa Annabin Allah Yusuf alaihi salam da nagartarsa da tsarkakuwar halayensa ba za su sa ya fitar da wannan labari ba. To amma an samu waɗansu, domin wa shahida shahidun ya shigo, kuma ihtimal zai iya yiwuwa akwai waɗanda suka ji wannan waƙiyar a cikin wannan gidan, tunda babban gida ne da bayi da barori suke kai kawo. Da haka labarin sai da shi ko duk abin da ya wuce wa mutum biyu ya tashi daga me, ya tashi daga sirri. Dubiyan da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari game akan abin da ya faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa, ɗaya daga cikin matan shi. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به سيزمم يا تاشي بادغا سري بادغاكا لوكا چند ونن لاباري يفتا سيزمم تو أبن سيغمي أبن چي چي كي كنجمي يفارو كنجمي وانشتاي كنج لابار ما تروانمي تأيكتا شيني أبن دا الله مدوكا كنسر كي كنفي وقال نسوة في المدينة wannan nan mata kun san mata da tsegumi da saurin tanakulul akhbar, waccan ta gaya waccan wancan ta gaya waccan, sai aka fara yar cewa kun ji abinda imra'atul aziz tai turawidu fataha an nafsi, tana kokarin jan hankalin wannan baran gidan nata ko wannan bawan nata, tana so ta ribace shi, ita take da bukata a gare shi ba shine yake da bukata a gare ta ba. Malamai suka ce jubiyan da suka ce wai turawidu ba rawadat ba, kamar yadda shi ya faɗa qala hiya rawadatni an nafsi, an ya wuce a sukan da suka tashi ba da labarin, sai aka dan ƙara gishiri turawidu, ai tana yi har yanzu neman shi take yi. Turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba, suka ce lalle tsananin san da take masa ya rufe mata zuciya, ma'ana san da take yi mishi ya shiga cikin zuciyarta, yayi kaka gidan da har ta kasa koyewa sai da ta bayyanar da wannan soyayya da take yi mawa wannan yaro na gidan nata. Malamai sun yi magana akan su waye waɗannan mata da suka haɗu suna tattaunawa. Cikin malaman tafsiri wanda daga cikin wanda suka hakaito waɗannan maganganu akwai Imam al-Mawardi a cikin littafinsa An-Nukat wal-Uyun, ya hakaito magana daga Juwaybir, inda yake cewa mata ne guda hudu, akwai imra'atul hajib da imra'atul khabbaz da imra'atul saqi da imratul qahrman, waɗannan matan waɗannan manyan gari guda hudu su ne suka haɗu suke tattaunawa, ko kuma matan wasu sanannu daga cikin manyan gari ko sanannu a cikin gari su suka haɗu suke tattaunawa. Yanda aka hakaito kuma daga muqatil yake ce a'a imratu sahibus sijid, wanda yake kamar shine mai kula da gidan kurkuku na wannan lokaci na wannan gari, to daga ita ne da kuma matan da suke kewaye da ita aka hakaito suna tattaunawa. Amma al-muhim shine me, mata dai sun yi tattaunawa a tsakaninsu, kuma suke cewa ga abinda wance ta aikata, sun samu labari. Imra'atul Aziz din nan da suka fada ba su ambace ta da sunanta ba, duk da yake tana da sunan da sun santa da shi, amma da suka ce Allah madaukakin sarki ce imra'atul aziz, wannan yana nuna cewa ana ishara ne zuwa ga matsayin da take kai da darajar da mijinta yake da ita, da kima da mutuncin da suke da shi a cikin al'umma, amma kalli abin da tayi, turawidu fataha an nafsi ay tuhawilu gulamaha an nafsi wa tad'uhu ila nafsiha, tana kokarin ta cimma wannan bawa nata ko wannan da yake cikin gidanta yake mata hidima, ko kuma suka rike shi a matsayin da tana kokarin ta cimma shi, ta kira shi zuwa kanta. Qad shaghafaha hubba, lallai soyayyar shi da take a cikin zuciyarta ta isa zuwa ga murfin zuciyarta, shine shaghafaha ay shighaful qalbi, murfin zuciya, ma'ana soyayyar ta riga da ta shiga cikin zuciyarta ta samu guri. Sai suka ce inna lanaraha fi dalalin mubin, lallai akan wannan aiki da ta aikata mu kan ba mu ganin ta akan komai face cewa fi dalalin mubin, tana cikin bata wanda yake mabayyani, ma'ana abinda ta aikata kuskure ne, halaka ce, kaskanci ne wanda yake a bayyane. Ya za a ce tana neman da wanda yake a cikin gidanta yana a matsayin hadimi, ko yana a matsayin bawa wanda mai gidanta ya zo da shi a matsayin wanda za su rika, kamar yadda ya faɗa akrimi maswa wasa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa Ighathatul Lahafan da at-tafsir al-qayyim duka ya tattauna akan wannan lafazi ko wannan magana da suka zauna suke tattaunawa. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin, yace za a fahimci irin tsananin makirci da hila ta mata da suka zauna suke tattauna wannan abun ta fuskoki. Kamar haka ya kawo fuskoki wurin guda goma wanda dukkan su kowanne in ka kalla hankali da yake fahimtar ayoyin Alkur'ani zai fahimci lallai Allah madaukakin sarki yayi wa malam tawfiqi gurin cire waɗannan abubuwa. Daga ciki yace qauluhunna imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi, fadin su din nan da cewa imra'atul aziz da basu kira ta zuwa ga mijinta ba, sai suka kira ta zuwa, basu kira ta afwan da sunanta ba, suka kira ta zuwa ga mijinta, suna kokarin su nuna munin aikin da ta yi, domin kawai da za su ce kin ji abin da wance ta yi. Amma da aka tashi aka ce kin ji abin da matar wane ta yi, ai ba wanan bane ba ya aikata laifin, amma sai aka kira shi saboda a nuna cewa yanda wanan nan yake da matsayi da kima da daraja bibiyar da ta zuban mai da mutunci ta aikata kaza. Na biyu ya ce gashi cewa anna zawjaha azizun Misr, ga irin matsayin da mijinta yake da shi a garin Misr, babban mutum ne, amma kuma duk da haka ta fada cikin irin wannan waqi'a wadda take mummuna. Na uku yace turawidul mamluk lal hur, turawidu fataha, ai ba ma fa wai da wanda yake yantacce cikakken da ba, bawa ma take nema. Kunga a cikin wannan akwai nuna cewa ma kai lalacewar wance ta kai ta rasa ma wanda za ta nema sai bawa ba ma da ba. Sannan kuma fataha fi baitiha, dan da yake a cikin gidanta wanda yake a karkashin kulawarta, wanda zamantowarsa a karkashin kulawarta wannan da an kashe ta wanda suka aje innan sautin ta yana abin nan ko wanda yake da yake a karkashin kulawarta, ya zamanto abun kunya ne a matsayin mace ta riki da a matsayin kamar dan dakin ta, kuma a ce ta zo tana neman shi. Dan ta yayuwa idan bawa ne ma ya zamanto bawa ne bara ne wanda da girman sa yazo gidan hidima yake yi a waje bai shigowa cikin gidanta, amma shi wannan an dauke shi a matsayin na musamman, domin da aka kawo shi sai da aka ce akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada, shi sa ma ne ce kunga shikenan matsayin sa ba kamar kowane gama garin bawa bane ba, dan dakin ta ne, sai kuma aka ce gashi tana neman wannan abu. Na biyar ma ne ce annaha hiyal murawida at-taliba, ita ce take nema ba shi ne yake nema ba, ko kuma ba wai sun haɗu ne akan abun ba, a'a munin abun ya fito akan cewa ita ce ma fa take neman shi ba wai shi ne yake neman ta ba. Na gaba ma ne yake cewa annahu a'affu minha wa abarru wa awfa haythu kanat hiya al-murawida, anan ma wannan fadan cewa turawidu fataha suna nuna cewa shi kam ya fita mutunci, ya fita kamun kai, ya fita lukon alkawari da darajta yanayin da yake ciki, domin shi gashi ya kame ita ce take neman shi, ita bata duba mutuncin mijinta, bata duba alkhairin mijinta, bata duba amfanin da mijinta ko kimar da yake da ita a gurinta ba, da falalar da yake da ita, sai wannan shi a matsayin shi na bawa shi ne ya kame, yayi karamci, yayi kunya, yayi rukon alkawari, sai zamanto sun faɗi wannan jumla duka don su nuna munin abin da take ta aikata. a fadin su cewa turawidu kamar yanda na fada azu na cewa ita ce take maimaita neman ba ma rawadat fataha an nafsiha ba a turawidu da haka su a gurin su malifin tana nan tana cikin shi kace kace bata dina ba fadin su inna lanaraha fi dalalin mubin malam yace sun nuna cewa lallai mu muna ganin ta a cikin bata ko a cikin kuskure wanda yake mabayyani ma'ana da suka tashi sai suka nuna su wasu na musamman ne su fa sun ga kimar sun ga munin wannan abin da take tana aikatawa wanda bi tabi'a galibi mata sukan goyi ƴan uwansu bayan ƴan uwansu mata idan abubuwa ya taso kamar yanda su ma maza a bangaren su sukan fi saurin goyen bayan ƴan uwansu maza amma nan dan su nuna mu fa ba ma tare da ita akan wannan abin da ta aikata ya nuna cewa abin da take aikatawa din nan su sun dauke shi a matsayin abu ne wanda yake mai munin gaske wanda ya kai a aibanta ta akan shi sannan kuma a ƙarshe suka tuhume ta da soyayya wanda take ba halattacciya ba ma'ana kawai ba wai ta neme shi haka bane ba ta iya yiwuwa daga wani abu da ya gifta na wani takaitaccen lokaci a sai suke ganin so so din ma ba wai karaman so ba so wanda yake ya shiga cikin kokon zuciya kuma a matsayin ta na mata aure wannan duka yana cikin abubuwan da al-allama ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ya fitar a cikin iya wannan magana turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin saboda sununa munin abin da ta aikata da kuma irin yanda suka kausasa lafazan su akan fadin haka sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ce mana falamma sami'at bi makrihinna lokacin da ta ji labarin makircin nan nasu da suke yi al-makru shine makirci Allah madaukakin sarki ya abban da lafazin makru anan gudu saboda makirci abu ne da ake yin sa a oye ba a fito da shi fili sai dai a ga kan amma ba za a ga gangan jikin ba da haka maganganun nan nasu tashin su take ji amma ba a zo an yi a gaban ta ba shi yasa sai malamai masu tafsiri suke cewa bi qaulihinna lokacin da ta ji maganganun su ta ji hibarta da suke yi ta ji tsegumin da suke yi ta ji darere kon da suke mata suna zindanta daga nesa kun ji abin da wance ta aikata abin kunya oh kamar ba matar wani ba ita ce tai kaza tai kaza tai kaza to da labarin ya dawo mata kunnanta ta saurari abin da suke jifanta da shi ko suke yadawa suke yayatawa na kuskurewa da ta yi shikenan sai ta ce to barin gani me zan yi nima kuma yanzu in warware wannan abin da ake yawo da ni ake yayata ni da shi a cikin gari shi yasa Allama Ibn Kathir ya kawo mana asar daga Muhammad bin Ishaq yake cewa bal balagahunna husnu yusuf yace a ai surutun nan da suke yi ba wai fa kawai sun yi bane ba dan abin da ita ta aikata din nan ita kadai labari ya zake musu na irin kyawun da Allah madaukakin sarki ya azarta Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da shi da haka fa ahbabna an yarainahu sai suka so su ganshi su sa shi a kwayar idan su wani irin kyawu ne wannan da ake ba da labari har ya ja wance ta aikata kaza ashe zindan da suke yi ko ba na manufar kawai su aibata ta bane ba menene ake cewa wai gaisuwa da roƙon iri ko suna labarin suna tattauna zancenta suna gulmar suna jin daɗi sannan kuma suna so su ga to wai shi wannan wane ne ne wannan abin ya faru akan shi menene yake da shi fa kunna zalika li yatawassalna ila ru'yatihi wa mushahadati malin ce sai suka faɗi haka saboda su sanya wannan maganganu da za su yi zaman to tsani a gare su wanda zai isar da su zuwa ga ganin shi da idanunsu ba wai a ba su labari ba fa inda zalika arsalat ilayhinna lokacin da wannan labari ya riske mata sai ta aika musu goran gayyata aida atunna ila manzili halif dayfahunna sai ta kira su zuwa ga gidanta ta yi musu shiri ma'ana ta tarye su a matsayin baki ta shirye wani zama ta ce to aje a gaggayato da wance da wance da wance da wancan nan su zo gidana ina neman su wa a'tadat lahunna muttaka'a sai ta shirya musu wani wurin zama na musamman mana ya kawo mana magana ta Ibn Abbas da Sa'id ibn Jubair da Mujahid da Hasan da Suddi duka wanda suke nufin cewa muttaka'an huwa al-majlisul mu'ad shine wani guri wanda ya zamanto an shirya shi an tanade shi fihi mafarish an sanya shimfudu a cikin sa ma'ana ba kangarman gurin ba a'a an yi shimfudu shimfudu ma na alfarma wa makhadun da matashi ko ake cewa Hausa filo matashi wanda mutum zai iya dora hannunsa a kai yake shingida ko kuma in yana so ma watakila ya kwanta ko ya tare bayan sa ma'ana zama ne da ake shirya shi domin a huta a samu nishadi ba zama da za a yi shi a takura bitin da aka tanadi abinci shingida wa ta'amun da kuma abinci fihi ma yuqta'u bis-sakakin min utrujjin wa nahwihi, yace a cikin wannan gurin zaman an tanada abinci nau'in abinci da za a ci, sannan kuma an kawo fawaki ƴaƴan itatuwa wanda za a iya bukatar ruka gurin yanka su domin a ci su ko dan adam ya samu jin dadi gurin cin su. Sai yace kal utru bisakakin min utrujjin wa nahwihi, ya buga misali da wani nau'in dan ice wanda yake utruj, wanda nau'i ne wanda yake na dangen lemu, ma'ana kun ga lemu ai ba iri ɗaya ba, muna da lemun zaki shi ma kala kala, ga tanjirin, ga menene tabata ba ake cewa ga waye nau'in lemu ka dai, wato utruj dinnan nau'i ne na lemu. Da haka sai ma ne yace an kawo waɗannan kayan itatuwa aka aje su a gurin wanda za a yi amfani da wuka gurin yanka su. Wannan ita ce magana da malamin Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya kawo mana. Al-muttaka, kamar yadda wasu daga cikin masu tafsiri suka rarrabu akan maganar wadda dai ba ta nuna rarrabuwa ta cin karo da juna, kamar yadda Imam al-Mawardi ya faɗa, ya ce annahu al-majlis, akwai malaman da suke cewa kawai majlisi wurin zama, duk inda wurin zama yake sunan shi muttaka. Wasu kuma suka ce a'a, annahu an-namariq wal wasa'id allati tuttaka'u 'alayha, ana nufin shimfiɗu waɗanda mutum da kuma matashi da za a jera wanda mutum zai iya jingina a jikinta. Wasu suka ce annahu at-ta'am ma'khuzun min qawli al-arab ittaka'na 'inda fulan, suka ce a'a, in an ce muttaka'an ana nufin abincin karan kansa, yace an dauki wannan suna ne daga fadin larabawa ittaka'na 'inda fulan, ai mun je gurin wane mun ki shingida, suna nufin sun ci abinci, ma'ana ya shirya musu gurin cin abinci, da aka ci abincin cin abinci na alfarma na sakewa wanda har aka tana da musu inda za su kishingida sanda suke cin abincin nan ko bayan sun ci abincin nan. Da haka kawai saboda wannan sai ghalabati tasmiya a ce kawai muttaka, ma'ana sunan sai ya zamanto ya shafe ittaka'na 'inda fulan li akli at'am, ko sai ake cewa muttaka'an, kawai gurin cin abinci sai aka saka mishi wannan suna. Kun ga ya zamanto kamar an yi isti'arar kalmar, ma'ana an yi aranta kenan, an sanya ta aka ta tafi a baki. To abin da yake na matsala wadda take muhimma a nan gurin zamu tunatar da juna shine su a irin tsarin su a wancan lokacin zamu iya daukan abubuwa watakila ɗayan biyu, ko dai ko da sun yi imani su ba haramun bane ba akan a gare su ko a shari'a su na cewa su ci abinci suna kishingidi, ko kuma dama can su ba su yi imani da Allah madaukakin sarki ba, dan haka ma ba su ji hukuncin ba. Amma mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazalla sallallahu alaihi wasallam, ya hane mu da cin abinci mutum yana kwance ko yana kishingida da take tarin jaya daga a ce mutum zama yake, to haramun ne mutum ya ci abinci a irin wannan yanayi. To dan haka da ta shirya wannan gurin zama, ma'ana ta shirya guri na alfarma da mata za a zo a saki baki a hira, ko ga abinci, ga abin sha, ga abin kishingida, ga kayan marmari, duk ta kawo ta saka ta aje musu a gurin nan. ولهذا قالت واتت كل واحده, malai yace abin da yasa tace ata ga Allah madaukakin sarki yace atat kull wahidatin minhunna sikina, saboda ta kawo abin da za a buƙaci buƙadin gurin yanka shi. Wa kana hadha makidatan minha, malai yace wannan kuma ta yi shi ne saboda ita ma irin nata kullin yanzu da za ta yi musu, irin nata makircin ita ma da ta shirya musu. Wa muqabalatan lahunna fi ihtiyalihinna ala ru'yatihi, ta yi wannan ne saboda ya zamanto ta gani idan suka gan shi ya za su yi da wannan kayan abincin da ta ajiye musu a gaban shi. Wa qalat, ta shirya suka zo aka zube kayan abincin nan, aka shirya komai, ana cin abinci, ana raha, ana hira. Qalat ikhruj alayhin, sai ta ce da Yusuf alayhi salam, fito zuwa gare su. Da ya fito, wa zalika annaha kanat qad khabba'athu fi makanin akhar, malam yace dama ta riga ta shirya ta boye shi a wani guri na daban, wanda kawai jira yake yi, jira take yi lokacin buƙatar ta ce ya fito, ta yi ta ce ya fito. Da haka shi yasa kawai yana zuwa lokacin da ya dace take ganin ya kamata a ce ya fito, sai ta ce ukhruj. Falamma, lokacin da ya fito, ra'aynahu wa akbarnahu, suna ido hudu da shi, akbarnahu, sai suka girmama sha'aninsa, suka ga kai wannan wani irin mutum ne, wannan wani irin halitta ne, dama haka yake labarin da ake ba mu gani ya kori ji ko da ake ciwa. Malam yace a'zamnahu, ai a'zamna sha'nahu wa ajdalna qadrahu, sun girmama sha'aninsa, sun gan shi na musamman din nan dai da ake hakaitowa, to gashi ko sun gan shi a zahirin idan su na musamman, sun tafi galala suna kallo, sun saki baki, garin su yanka abinda za su ci na ƴaƴan itatuwa wa qatta'na aydiyahunna sai suka tafi suna yanka hannayensu ba su ma san suna yi ba saboda tsananin yanda tunanin su ga baki ɗaya ya tafi da mamaki da jan hankalin shi wannan wace irin sura ce wannan wani irin halitta ne dama wannan ne wanda muke zargin wance akan cewa ta neme shi haka yake to su sai suka yi abinda ma yafi me yafi nata sun tafi tunani ba su sani ba har suke wa qatta'na aydiyahunna suke yanka hannayensu malam ya ce mana a nan gurin a gurin qatta'na aydiyahunna wasu sun ce a sun yanka hannayen nasu ne kamar irin yanka da mutum zai iya yi idan zai ji ciwo ma'ana yankan da ka yanka haka akwai inda suka ce a sun yanka hannun har ya cire sannan ma suka dawo hayyacinsu ko suka ankara wa in kan malam ya ce wannan magana ce da wataƙila fiha nau'un min adh-da'f ta bangaren a hankalce a ce mutum har ya yanka hannun shi har halin ya fa duk bai san ya cire ba saboda yana kallon abun mamaki ya ce zalika ba'i wannan abu ne da zai dan iya yin nisa gurin hankali ya karbe shi amma sun yayyanka hannayensu to wannan yana cikin abin da hankali zai dauka wataƙila sun tafi mamaki sun yi abin da ake cewa wai mutum ka tafi mafarki kuma alhalin idan ka biyu suna kallon shi suna wasafta shi suna mamakin yanayin da yake ciki har suka yanka hannayensu malam ya kuma kawo mana magana da yake cewa zakara ghairu wahid sama da daya daga cikin malaman tafsiri sun bada labari annaha qalat lahunna lokacin da suka zo gurinta ta ce da su ba jama'a akalna wa tabat anfusuhunna lokacin da sun ci abinci an ji daɗi an ciki ya koshi ana ta hira ana raha sai take cewa to summa wada'at baina aydihinna uturujja sai ta kawo wannan uturuj din mana wannan dan ice din ta aji wa atat kullu wahidatin minhunna sikina ta kawo kowace ɗaya a cikin su wukatta ta musamman sai ta ce musu halla kunna nazara fi ila yusuf kuna ra'ayin ku ga yusuf sai suka ce na'am eh muna ra'ayin mu ganshi fa ba'atat ilayhi ta'murhu an ikhruj ilayhinna sai ta tura dan aike ta ce a ce da shi ya fito yanzu ana so a ganshi falamma ra'aynahu lokacin da suka ganshi ja'alna yaqta'na aydiyahunna basu sansan da suka kama yanka hannayensu ba thumma amaratu an yarji'a sai ta yi mishi umari da kazo to koma liyarainahu muqbilan wa mujbira saboda su ganshi ta gaba su ganshi ta baya ma'ana su ganshi ta ba wai kawai mun ga fuskar shi ba a'a yayi tafiya ya shigo sannan kuma ta yi mishi umari da cewa ya koma faraja'a sannan ya koma har ya juya su suna nan suna yankan hannayensu ma basu sani ba falamma ahsasna bil alami ja'alahunna yu'luna lokacin sai da suka ji ciwon yankan ma'ana ya riga da ya fita ya bar gurin sannan suka kama juyowa da tsakaninsu ko ya riga da ya kai ƙarshe sannan suka dawo hayyacinsu lokacin da suka fara jin raɗaɗin abin da suke yi na yankan hannunsu da yake sai take cewa da su an tunna min nazratin wahidatin fa'altunna hakaza fa kaifa alama ana kukan da ganin shi guda ɗaya kuka kama yanka hannayenku nan to ni kuma ya kuke tsammani in nake nan ni da nake zaune da shi a cikin gida nake ganin shi yau da gobe su kuma suna bude bakinsu wa qulna hasha lillahi sai suka ce sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki sun yadda kenan ashe Allah ne mai halitta sarki ya tabbata ga ubangijin da yayi wannan halitta mai tsananin kyawu mai jan hankali mai kawata idanun wanda yake kallanta ma hadha bashara kai wannan halitta da take gaba mu kan ba mutum bace ba mutum da wannan kyawu mutum da wannan yanayi na daukan hankali wannan ba mutum bane ba in hadha illa malakun karim wannan ba kowa bane ba illa mala'ika ne wanda yake mukarrami wanda Allah madaukakin sarki ya karrama sa hadisi ya inganta a cikin sahihi muslim da manzala sallallahu alaihi wasallama yake labarin abin da ya faru lokacin hadisatul isra da Allah madaukakin sarki isra'i da shi zuwa saman duniya a cikin dogon hadisi manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa sun je hawa na uku فإذا هو قد فسنج زما حو السماء تأكو دا ملائكة جبريل عليه السلام سيكي تشا مر بيوسف في السماء الثالثة موشي النبي يوسف أسما تأكو يتشي فإذا هو قد أوطي شطر الحسن سيقاشي ينا يمدي يكي كيشيني أمباشي ليا بيسو ليا ربن كاو ma'ana in ka kasa kyawu biyu to an ba annabi Yusuf rabin kyawu ma'ana saboda tsananin kyawun da yake da shi alaihi salatu wassalam kamar yanda akwai hadisi wanda Imam Nasiruddin al-Albani ya inganta shi wanda aka karbo daga Anas bin Malik radiyallahu an yake cewa utu ya Yusuf wa ummuhu shatr al-husn an ba ma wa Yusuf da mahaifiyarsa ko da babarsa shatr al-husn rabin kyawu to malamai suka ce anan wace baba ake nufi wanda sun tattauna akai magana dai wanda tafi aka firin jayarwa shine ana nufin kakarsa ta gurin mahaifinsa ma'ana ba wai kakarsa mubasharatan basara matar Sayyidina Ibrahim alayhi salam wanda ita ma kun san ana labarin ta cikin mata masu kyawu a tarihi dan haka wannan hadisi a bisa wannan riwaya ya nuna cewa kamar kenan an ba su wani kyawu na musamman ka iya cewa watakila ya gado ta a kyawu a matsayinta na kakarsa wanda take ta haifi kakan shi namiji wanda ya fito daga tsatsanta dan haka a fadin su din nan faqatta'na aydiyahunna sai zaman to sun yanka hannayensu ne saboda tsananin mamaki na irin kyawun da suka gani na halittar Annabi Yusuf alaihi salam kyawu ne daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa an bashi rabin kyau to ina kake ganin wannan kyawu kuma ya haɗu da haske na annabta ya haɗu da nagarta ta hali ya haɗu da kankan da kai ya haɗu da kyakkyawar shiga da kuma kyakkyawan yanayi a irin wanda ya taso a gida na alfarma dole wannan kyawu zai zamanto ya dauki hankali ya ja hankali da haka shi yasa suka ce hashalillahi sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki a kuma wata fassara suka ce hashalillahi ai ana nufin ma'azallahi muna neman tsarin Allah madaukakin sarki ma haza basharan wannan kan ba mutum bane ba ku wannan dukkan nan da kuke gani a mutum a'a muna neman tsarin Allah wannan kan ba mutum bane ba in haza illa malakun karim wannan ba kowa bane ba face mala'ika ne a riwayar ma hada illa basharun ana karanta ta da aujuh guda biyu akwai wanda suke qur'an da suke karanta ta ma hada basharun wannan ba mutum ba akwai kuma wanda suke karanta ta da ma hada bishiran wannan kan ba siyo shi akai ba bai cancance ma'ana min ash-shira'i da gaskiya wannan me za a ce bawa har an sa kuɗi an siyo shi kai wannan ba siyar shi akai ba a dai faɗi hakikanin me yake faruwa in haza illa malakun karim wannan kan babban mala'ika ne ba wai mala'ika ma wanda yake gama gari ba a'a mala'ika wanda yake da daraja ta koli to malamai suka ce me yasa da suka tashi yin magana suka ce malakun karim me yasa suka buga misalin kyawun shi da kyawun mala'ika ma annal nas mutane ba sa ganin mala'iku mala'ikun da suke ganin su shine me annabawan Allah to me isa da suka tashi suka ce ma hadha basharan in hadha illa malakun karim sai dukkan maganganun da malamai suke faɗa shine Allah madaukakin sarki ya dabi'antar da zuciya ta ɗan adam da cewa mala'ika ko jinsin mala'iku lahum suratun hasana suna da kyakkyawar sura suna da kyakkyawan yanayi shi yasa da suka ganshi din dabi'atan fitratan sai suka ce ma hadha basharan in hadha illa malakun karim saboda hankalin su ya bayi zuwa ga cewa akwai wata halitta wadda take tafi dan adam kyawu wato halittar mala'iku su kuma wannan kyawu da idan su ya gani yafi gaban a ce kyawu ne na dan adam irin su wanda suka saba gani yau da gobe da haka sai suka daga daraja shi suka ce kai wannan sai dai mala'ika kuma wannan yana daga cikin abin da zukatanmu galiban duk yake a cikin su mala'iku ina ganin su cewa sura ce hasana kyakkyawar halitta ce kamar yanda a dayan hannun kuma muke ganin shedanu a matsayin mi mummunar halitta saboda Allah madaukakin sarki ma ya ga mana a cikin alqur'ani ne girma tal'u haka annahu ru'usu shayatin da ake mana bayani akan wannan bishiya da take a cikin inna shajarata zaqum ta'amul athim a cikin tal'uha ka annahu ru'usu shayatin ya yanta kai ka ce kawunan ne shedanu ne ashe kenan shedanu abun muni ne kuma ana dan adam yana halarto su akan mummunar sifa mummunan yanayi sa'ilin da kuma mala'iku dan adam yake halarto su a zuciyar shi akan kyakkyawar sifa akan kyakkyawan yanayi kamar yadda wasu malaman suka ce ai abin da yasa suka ce in hadha illa malakun karim a matsayin yaki sabawa Allah madaukakin sarki wannan matar me wannan gatan me wannan matsayin ga wannan damar da ka samu kuma ita ma ana fadan kyawunta a matsayinta na kyakkyawar mace kuma irin wannan gida na alfarma duk an shirya maka abun da yake zai baka kariya gurin aikata wannan laifin kake kai ka ta kai wannan kan sai dai malak wannan mala'ika ne zai kai irin wannan darajar ta tsantsi domin su mala'iku su ne la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun da haka a ganin su tun da yake aikata wannan abin to kuma Yusuf alayhi salam ya zamanto kenan sun kwatanta shi da mala'ika ta fiskar kin aikata abin kuma dukkanin wujuhu din zai iya hawa saboda kyawun nasu saboda inda ɗan adam ke halatto kyawun mala'iku ko suke hayyana mala'iku a matsayin cewa kyakkyawar halitta kuma zai iya zamantowa bisa wannan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun da haka wannan shine abinda suka fada ku suka aikata lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya fito zuwa gare su to ko me ta ba su amsa
qalat tazalikunna allazilum tunnalifu wa laqad rawattu an nafsi fastahsham ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين
بؤبا كنت كده ويا سيتشي قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ونن ان دكوكي غني هل كوكا ايكت ونن ابون اغني ايتك دكوكا مشي فذلكن الذي لمتنني فيه شيني دي ون دكوكا زرجين اكنسا shine wanda kuka kasa mun uzuri a kansa shine wanda labarin abinda na aikata a kansa ya riske ku kuka zo kuke yayatawa a tsakanin ku ma'ana yanzu tunda ta riga da ta gama tabbatar da cewa ta gama kafa musu hujja sun ganshi kuma ta ga yanayin da suka shiga to ai yanzu an zama yan gida ko inna kullun fiha duk mun hadu da ni da ku yanzu ga baki dai a gurin mamakin kyawun sa a gurin daukar hankalin da yayi a gurin burge ku kuma to yanzu bari mu fada muku hakikanin abinda yake ya faru zalikunnal ladhi lumtunnani fihi tana ba wa kanta uzuri na cewa wannan shine wanda kuka zarge ni akan sa dubi irin kyawun sa dubi irin kamalar sa wala qadara wattuhu an nafsihi fasta'sama kuma nayi kokari nayi kai komo na bayyana masa na bujiran masa da bukata ta fasta'sama ai famtana'a sai yake amsa min wannan abin da nazo mushi shi ma'ana na kai kawo inda muka faɗa akan rawattuhu ko murawadatan ma'ana nayi kai komo yanzu duk ba maganar koye koye yanzu tana bayyana abin da yake faruwa nayi kai komo gurin in samu abin da nake so a gurin sa fasta'sama sai yaki wala in lam yaf'al ma amuruhu inda ya kasance ya ci gaba da dogewa akan ra'ayinsa na kin bin abin da nake masa umarni la yusjananna to lallai za a rufe shi za a sa shi a kurkuku wala yakunanna min as-saghirin kuma lallai zai kasance cikin kaskantattu wulakantattu ma'ana yanzu ta fito da abun fili karara ba kunya ba tsoron Allah da ake cewa a Hausance kuma shi ma idan da ta yi yunkuri ne a yakata to yanzu kuma me ta furta da baki gadaga watakila wancan uzurin da ta bayar lokacin da mai gidanta ya ci musu ta bar ni idan ta wanke kanta daga abin da yake faruwa amma yanzu gashi shi da shi ta fito mishi wuka wuka na cewa ga abin da za ta yi mishi na hukunci domin ita a fahimta ta kamar yadda malamai suke cewa tana ganin cewa kamar wani girman kai ne yasa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya ki amsar bukatarta to tunda juninka kai taurin kai mutum mai taurin kai ai dama abin da ake mishi amma abin da zai kaskanta tunda juninka haka to ni kuma zan wulakanta ka ta hanyar ko dai in sa a sa ka a kurkuku ko kuma in sanya ka kasance cikin kaskantattu malamai sai suka ce a nan gurin dai in kuka kara lura duk da yadda take ta kausasa lafazinta take ta yi mishi barazana take ta bude ido har yanzu dai bata cira ta kashe shi ba ma'ana har yanzu akwai me akwai soyayyar shi da take a cikin zuciyarta na cewa tana kaunar annabi Yusuf alayhi salatu wassalam shi yasa duk ukubar da take tunanin za ta yi mishi duk da yanda take ganin cewa ya ƙi amsa mata bukatar ta to tana dai nan ka bakka da ranka amma dai za a nuna maka iyakar ka za a nuna ma karfin mulki za a nuna ma karshen taurin kai shine abin da duk take ta faɗa a cikin waɗannan maganganu nata na'am
qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da nuna mana menene abin da ya faru. Fadar wannan magana ta take da wuya. Na cewa ina maka barazana da ko dai ka amsa mun abin da na bijiran maka da shi ko dai ya zamanto an rufe ka a kurkuku ko kuma ka kasance cikin kaskantattu. Duk sanda mai mulki yace zaka zan kaskanta ka kai ka san abin da za a tanadar maka abu ne da zai zamanto mai wahalarwa kuma wataƙila mai raɗaɗi a jiki kuma mai zafi a cikin zuciya. النبي يوسف عليه الصلاة والسلام سيتي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يا أبن جينا السجن أحب إلي كركك يا فسو يوا أغرين زي فدا تتا أغرين مما يدعونني إليه سمد أبند سكي كرانا أكن شوان أي كتانا الفاشا ما أنا لينا زات فدا تتا دأنسا بامكا إن كيت إيا كوشنكا إن يأبند كهرم تامنا gwara a ce a sakanya a sanya na a cikin kurkuku sama da in biya mata wannan bukata tata da tazo da ita kuma yanzu idan da ita bukatar tata ita kadai ce to yanzu sun zama su nawa su kaza domin siyakin alqur'ani bai nuna cewa ita da shi kadai suke maganar ba ana magana ne a wannan majalisi din shi yasa da ya tashi da ya ce rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yayi amfani da siga ta jami'i saboda me koda su basu kira shi zuwa ga kawunan su sun goyi bayan ta akan kiran da take yi mishi ita zuwa ga kanta duk da ma akwai malaman da suke cewa su ma sun zo da nasu bukatun sun bujirar da su ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam amma dai ba za mu dauki wannan a matsayin lallai shi din bane ba domin Allah madaukakin sarki bai nuna mana kararan hakan ba a cikin القرآن ميجل ما ده هكا دي يدعونني إليه ما لم يسكت شي أبن ده تكي كرنشي إزوا غغريشي نتشي واي زويا أيكا تونا الليبي تو ده هكا تند سنغو يباين تأكو كرنشي أكو ونن الفاشاشي ساسي يكي كمار ينزويا شغواني مناجاتي نيدا ألا مدوكا كنسركي يا أبنكي جينا أبن ده سكي كرانا إزوا غريشي أسان يعني أقول كوكو يافس ويوا أغرين أكو أيكا تونا أبو وإلا تصرف عني كيدهن idan ya ubangiji na baka kautar min da makircin su ba baka kukutar da ni daga wannan kulli da suke so su kulla min ba daga wannan kafar rago da suke so sai sun jefa ni zuwa cikin ta ba asbu ilaihin to fa al'amarin zai iya kwabewa mana a cikin wannan maganar ba wai yana nuna Allah madaukakin sarki cewa yana son wannan abun bane ba ko zai biye musu bane ko ya Allah kaman kaza dan dole sai dai yana ƙara nuna raunin sa ne yana ƙara nuna cewa Allah ka taimake ni akan wannan yanayin da muke ciki shi yasa Imam Ibn Kathir yake cewa in wakkaltani ila nafsi idan ka bar ni da kaina ya Allah baka jibinci lamari na baka bar ni da kaina da dabara ta fa laysa li minha qudra to ni kan bazan iya mi iko da kaina ba domin baka da iko da kanka iko da kanka ta bangaren ka sanya kanka akan abin da yake na shiriya da aikata daidai wannan tawfiki ne da ci ne da Allah madaukakin sarki yake yi mawa bayin sa wala amliku laha darran wala naf'a kamar yanda ban mallaki cutarwa ko amfanarwa a kankaran kaina ba ma'ana bazan iya cutar da kaina bazan iya amfanar da kauna ba illa bihaulika wa quwwatika sai fa da ikonka sai da karfinka sai da ganin damarka antal musta'an wa alayka at-tuklan kai ne ake neman agaji a gurinka kai ne ake neman taimako a gurinka kuma kai ne ake dogara a gare ka fala takilni ila nafsi dan haka kar ka banni da kaina ma'ana wannan shine fassarar da malamin yawa maganar annabi Yusuf alaihi salam na cewa wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahilin sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun Allah madaukakin sarki ubangijinsa da iroka din nan bai kunyata sa ba fastajaba lahu sai ya amsa masa wannan bukata ta sa mecece bukatar dama yana neman Allah ya bashi daman yanda zai ya kubuta daga wannan sharri nasu fasarafa anhu kaidahunna sai ya kubutar da shi daga kaidinsu innahu huwas sami'ul alim lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma masani ne to a cikin wannan ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa asbu ilayhin wa akum minal jahilin zan iya fadawa in karkata izuwa ga tarkon su izuwa ga abin da suka kulla min wa akum minal jahilin kuma zan iya kasancewa cikin jahili na farko zamu ga yanda annabi yusuf alaihi salam ya nuna karara yana taimakon yana neman taimakon Allah madaukakin sarki akan wannan waqi'a ko akan wannan yanayi da ya kara zafafa sama da zafin sanada domin zafin da daga shi sai ita sai mai gidanta yanzu kuma ga wasu taron mata nan irinta baragurbi sun zo suna taimakon ta akan wannan abun kuma ya san kaidin mata domin an gwada an ga zahiri to ita kadai mata yi wancan ina ga yanzu ta taro taron dangi da haka shi yasa sai ya nuyi mutsaran Allah kuma wannan shine abin da ya kamata musulmi har kullun ya kasance akan shi Allah madaukakin sarki ke cewa da manzon sa walaula an sabbatna qalaqat kittatarkan ilaihim shay'an qalila ashe Allah madaukakin sarki shine mai tabbatar da dugadugan mutum akan gaskiya akan abin da yake na daidai da haka da yanda kika yadda da kanki da yanda kika jikin amintu da kanki da yanda kika jikin nusu akan abin da kike kai na gaskiya kin yi taimakon Allah madaukakin sarki akan ya tabbatar da ke akan wannan abu sannan wa akum minan jahilin da yace in kasance cikin jahilai wani irin nau'i na jahilci yake nufi shin jahilci na rashin ilimi jahilci na rashin sani ko kuma jahilci na rashin aiki malamai suka ce annabi yusuf alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya riga da ya sanar da shi ilimi walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma amma me yasa yace akum minal jahilin idan baka kubutar da ni ba to zan zamanto cikin jahilai sai suka ce ashe jahilci nau'i biyu akwai jahilci tubulan na rashin sani mutum bai sani ba dan haka za a ce mishi jahil akwai kuma jahilci na adamul amali rashin yin aiki da abun da ka sani na gaskiya na daidai to sai ya zamanto idan baka yi wannan ba za a ce kayi aikin jahilci domin rashin yin aiki da abin da ka sani na ilimi jahilci ne shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsari da ilimin da ba za a yi aiki da shi ba saboda ya zamanto kamar babu shi ne annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki yake ba mu yake faɗa mana akan harshen shawqur rabbi wa a'udhu billahi an akuna minal jahilin ina neman tsarin Allah madaukakin sarki daga in kasance cikin jahilai annabin Allah kam duk inda yake mai ilimi ne mai sani ne bi wahyin min Allah azza wa jalla amma annabi Musa ya nemi tsarin Allah da ya kasance cikin jahilai ma'ana cikin wanda ba sa aiki da abin da suka sani da haka anan asbu ilayhin wa akum minal jahilin ya Allah karka jarabce ni in zamanto cikin wanda gashi na sani amma kuma in kiyin aiki da sani na san haramcin wannan alfasha da take kira amma kar in kasance cikin wadanda suke aikata wannan alfasha gashi kuma na san hukuncin ka akai fastajaba lahu rabbuhu Allah madaukakin sarki yace fastajaba lahu sai ya amsa masa wannan kuma shine duk halin wanda yake tare da Allah madaukakin sarki wanda ya yadda da Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki zai amsa masa domin yace a cikin alqur'ani mai girma wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an idan bayina suka tambaye ka game da ni to ni ina kusa ina amsa kiran wanda ya kiraye ni ina amsa roƙon wanda ya roƙe ni ina amsa bukatar wanda ya nemi biyan bukata a gurina da haka idan har gama garin bayi an yi amfani da lafazin dukkan kowane bawa zai shiga ciki min babi aula annabawan Allah madaukakin sarki ke yasa Allah madaukakin sarki sai ya amsa mishi fastajaba lahu rabbu fasarafa anhu kaidahun Allah sai ya kubutar da shi daga wannan kaidi nasu daga wannan kulli da suke shirya mishi innahu huwa as-sami'ul alim Allah madaukakin sarki ya rufe mana wannan aya da waɗannan sifofi nasa as-sami'u kuma al-alim Allah mai ji ne na duk abin da yake faruwa a tsakankanin bayinsa ba wani guri da za a shiga ko wata irin rada ko ƙasa da murya ko zancen zuci da za a yi wanda yake zai kuya a gare sa da haka Allah ya san abin da yake faruwa da annabi Yusuf da waɗannan mataye a daidai wannan lokaci sannan kuma alimun ne babu abin da yake kubuta daga iliminsa na dukkanin bayinsa a ko'ina suke a ban ƙasa sannan kuma ya san irin makircin da waɗannan mata suka haɗu suke kulla masa kuma ya san bukatar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a zuciyarsa na cewa yana roƙon Allah ya kubutar da shi don haka Allah madaukakin sarki ya san maslahar sa sai azasa akan bigiran maslahar sa hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari da sahih muslim wanda Allah madaukakin da mazala sallallahu alaihi wasallama yake kawo mana mutane guda bakwai wadanda za su shiga karkashin inuwar al'arshi karkashin inuwar Allah madaukakin sarki ranar gobe kiyama ranar da babu wata inuwa sai ta daga cikin wadannan mutane guda bakwai manzo Allah yace mana da wani mutum wani namiji wanda wata mace ta kira shi zatu jamalin wa mansib wanda take mai kyawu kuma wanda take kan wani matsayi na musamman ta kira shi zuwa ga kanta fa qala inni akhafu Allah sai yace ni ina tsoron Allah madaukakin sarki bazan aikata wannan abin da kike kira na zuwa gare shi ba malaman tafsiri suna kawo wannan hadisi a karkashin wannan aya domin a nuna mana irin girman aikin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam yayi sannan kuma a nuna mana falala da darajar wanda yayi kwatankwacin irin aikin nasa ya kwaikwayi irin wannan aikin in ya samu kansa irin wannan rintsi zai samu na sakamako to a cikin wannan ayoyi akwai wani abin lura wanda yake mai muhimmanci mu ja mu tunatar da juna akan shi shine fadin Allah madaukakin sarki da yace wa illa tasrif anni kaidahunna idan baka kubutar da ni daga sharrin su ba kuma zahir din siyak din ayoyin ya nuna cewa ita wannan mata dai ita take ta maganar ta to ya akai da ya tashi magana yake magana akan cewa yana magana akan Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi daga sharrin su bai ce sharrin ta ba sai ce sharrin su malamai sun yi tattaunawa da yawa a karkashin wannan lafazi wanda kamar yanda na faɗa da zu wasu malaman suka ce sun bijirar da bukatun su ne su ma zuwa gare shi kowace ta kama tana cewa ya Yusuf ni ma ka zo ka gare ni waccan tana cewa ni ma ka zo gare ni wannan tana cewa sun sa shi a cikin wani tsaka mai wuya a matsayin cewa ta ko ina a wannan gurin da ake tare alfasha ce suke kiran shi zuwa gare ta dan haka yake nemi tsarin Allah yake cewa kaidi kunna tun cewa kaidin su ba wai kaidin ta ita kadai ba yayin da kuma wasu suka ce a'a ita kadai din nan ce dai amma abinda yasa saboda sun goyi bayan ta ne akan abinda take yi shi yasa ya nemi tsaron Allah akan kaidin su gabaki daya sa'irin da kuma wasu suka ce a'a Allah madaukakin sarki bai kira wannan kaidi akan nata ita kadai ba duk da ita ce jagora kuma ita nata ne fito fili sitran alaiha saboda a fadi abin cikin yama abin da ake cewa mutuwar yawa kaka an ce kai da kunna dukkan su gabaki dai sun shiga ciki saboda kar a kira wuta ita kadai wannan shine taujihin da malamai suke yi a cikin wannan fadin Allah madaukakin sarki da wannan lafazi na jami'i sannan kuma malamai suna kokarin su hada yanzu fituntunu guda biyu da annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya samu jarabawa akan su ma'ana waccan fitina ta farko ta yan uwansa da kuma yanzu ga wata fitina ta biyu ta abin da ya shafi mutuncinsa da darajarsa da kuma kiransa zuwa ga aikata alfasha al'allama as-sa'di rahmatullahi alayhi a tafsirin sa yake cewa hadhihi al-mihnatu 'azimatu a'zamu 'ala yusuf min mihnati ikhwatihi wannan jarabawar da annabi yusuf alayhi salatu wassalam ya shiga ta fi girma ta fi nauyi sama da mihnar da ta gabata ta yan uwansa yace kuma ladan hakurin da zai samu a wannan mihna ya fi ladan hakurin da zai samu a waccan mihna a waccan jarabawa da ta gabata ta yan uwansa yace li annahu sabru ikhtiyar wannan musibar da ya fada a ciki da wannan fitina ya shiga cikin wannan kunci da zafi ne bisa zaben sa menene zaben sa shine ba zai saba wa Allah ba shi sa aka matsanta mishi amma waccan fa musiba ce ta ne iqrar laluratan ba shi ya zaba ba ba shawara aka yi da shi ba ba ce mai aka yi ko baban mu ya daina son ka ko kuma mu yadda kai ba kawai zartan mai da kuncin aka yi da haka in sahha ta'bir za a ce wancan hakurin na dolan dole ne wannan kuwa zabar wa kansa yayi ya juru wannan azaba da matsatsi da kunci da ya shiga ciki saboda ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki shi sa ma ne ce li annahu sabr ikhtiyar ma'a wujudi dawa'i al-kathirati li wuqu'i al-fi'li yace duk da gashi dalilai da dama suna ba da dama cewa zai iya fadawa cikin wannan laifin amma duk ya tuttunkuɗe waɗannan dalilan duk wannan ƙawata wadda ta zagaye ƙabiyar ya tutture su saboda me fa qaddama mahabbatullahi alaiha sai ya rinjayar ya gabatar da soyayyar Allah madaukakin sarki a gaba sama da waɗannan abubuwa da suke na ƙawatawa na kilikili da za su iya jan hankalinsa sannan sai yace amma mihnarsa da abin da ya shafi yan uwansa yace fa sabru sabr ittirar hakurin sa hakurin dora ne hakurin lalura ne bi manzilatil amrad wal makarih allati tusibu al abda yace kwatankwacin irin hakurin da mutum zai yi ne lokacin da ya samu wasu abubuwa marasa dadi sun fado gare sa. Allah ya jarabce ki da kaza cikin abin da baki isaki gyara wannan al'amarin ba. Allah ya jarabce ki da ciwo baki isaki yaye wa kanki wannan ciwo ba, dan haka hakuri me hakuri dole sabr ittirarin kenan bi ghairi ikhtiyarihi wa laysa lahu malja'un illa as-sabr, ba idan wata makoma sai me sai ya hakuri akan wannan abu ta'ian aw karihan, yana wannan hakurin yana jin cewa yana neman yaddar Allah ne ko kuma hakurin ba yanda zan yi dolan dole, to kuma dai wani irin nau'in hakuri kai hakurin dan dai shine kadai mafita. Amma a wannan qadiyar ta matar sarata matar imratul aziz yana da damar da zai iya biye wa san zuciyar ta ya kubuta daga abin da ake kiran shi zuwa kai. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al-jawabul kafi yayi bayanai wadanda suke masu ara fito da irin girman mihnan da Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya shiga ciki ta fiskokin da waɗannan abubuwa, ma'ana za a iya cewa Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam zai iya samu karkata zuwa ga ya aikata wannan laifi. Ya fito da abubuwa sun kai 10 na irin yanda ake hasko maka yanayin da Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya shiga ciki. Daga cikin waɗannan abubuwa yake cewa irin yanda Allah madaukakin sarki ya halicci ɗabi'a ta ɗan adam, kuma namiji na karkata izuwa ga ɓangaren mace cikin abin da yake na bukata da sha'awar zuciyarsa, kwatankwacin yanda mutum yake iya bukatuwa izuwa ga ya ci abinci ko ya sha ruwa, ma'ana ba zai hana kansa wannan jin cewa ina jin yunwa ko ina jin kishira ba, yace duk da irin wannan abin da Allah ya sanya a cikin ɗabi'a da yanayi na ɗan adam kuma namiji. Amma Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam ya yi kokarin ya tunkuɗe ya dakatar da wannan bukata ta ɗabi'a ta ɗan adam taka akan abin da yake neman yaddar Allah madaukakin sarki ne. Malam ya yi bayani sosai a nan gurin wanda ga ɗaliban ilimi za su iya komawa su karanta waɗannan aujub da malam ya fitar. Na biyu ya ce Annabi Yusuf alayhi salam kana shabban, matashi ne a wannan lokaci da yake ciki na samartaka, ta iya yiwuwa ana za a iya cewa bukatar da yake da ita izuwa ga mace ta fita wanda yake shekarun da ko dai sun gaza nasa ko kuma sun fi nasa, da haka yana kan wata daniya ne. Amma duk da haka yemi ya kubce wannan abu da aka zo mishi da shi. Na uku malam ya ce ga shi gwauro ba yi da mata, shi ba yi da mata ba yi da sadaka, ballantana a ce yana da wani guri da zai je ya samu biyan bukatarsa da ɗan adamtaka, amma duk da haka aka bijiro mishi da wannan bukata ta haram kuma ya tunkuɗe ta. Na uku, na huɗu malam ya ce annahu kana fi biladi ghurba, mana yana ba yake cewa Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam yana bakon gari, ya san duk inda ka je bako wani guri da kake ganin ba dangin iya ba na baba, wanda yake ni ya tsora tsiya zai miƙe kafarsa ya ta shararancin saboda ya san me, ba maganar abun kunya, ba maganar babba ya kira ni ya zaunar da ni ya min fada, ba maganar a ce zaka bata sunan family, ka je nan ba wanda ya san ka, da haka sai kai abinda kaga dama. Yace to huwa fi biladi ghurba, a wannan gari na Misr a wannan lokaci shi bako ne, babu ɗan uwansa na jini, wani ma bai san daga ina yake ba, haka in ya ga dama zai yi abin da yake ba daidai ba, kamar wani hujja ne da mutum zai iya fakewa a bayan ta ya aikata ba daidai ba in ya bar bayan ido, amma duk da haka bai aikata haka ba. Annal mar'ata kanat zata mansabin wa jamal, wannan mata da ta kira shi mace ce da take mai girman matsayi kuma da take mai kyawu, wanda kowane ɗaya a cikin waɗannan abubuwan guda biyu zai iya rudar mai raunin zuciya ya aikata alfasha idan ake kira shi zuwa ga wannan abu. Anna ghayra abiya wala mumtani'a, ita ba wai shine yake binta yake nema take ki ba, ita ce take neman shi amma yake, da haka ita kawai ta ce kula me take jira, chas in ji Hausawa jira take yi kawai ya amsa mata, wanda wannan wani dalili ne da zai iya sa namiji watakila ya zaku akan abin da yake so ya aikata, domin wani namijin duk lokacin da ya bijirar da wata bukata irin wannan mace ta ƙi, to duk abin da yake so kuma ya fita a kansa, amma ita gashi ita ke bin sa amma shi yana ƙi yana kokarin ya tsira da imaninsa. Annaha talabat wa aradat wa bazarat aljuhud, malam yace ita ta nema sannan ita ce ta bukaci abin kuma ta yi iya duk bakin kokarin ta gurin shirye yanayin da za a iya yin wannan abin cikin sirri wani bai sani ba, kenan duk ta hutar da shi wata wahala da fargaba da tunanin ya za a kulla ya za a yi, duk ta yi wannan. Annahu fi dariha wa tahta sultaniha wa qahriha, mala yace gashi a gidanta yana karkashin ikonta yana karkashin kulawarta, ta yanda watakila zai iya jin tsoron idan ya ki ya amsa mata to za a janye mai tallafi, za ta ce a to tunda ka ki yin abin da nake so to abincinka daga yanzu dakin nan da kake kwana mai kyawu a fitar da kai katifan nan a dauke kazan nan da ake maka duk wani abu na kyautatawa na tallafi ya ta iya janye mishi amma duk da haka kwadayin wancan bai sanya ta ta bai sanya shi ya amsa bukatarta ba mallai yace abu na takwas kenan ko na tara yace annahu la yakhsha an tanam alaihi cewa baya jin babu wani fasoran na cewa kar ma a zo ayi bacci ko wani abu na da zai iya bayuwa wani ma ya zo ya riske su a wannan abu domin duk tarin rufe inda za a iya riskar su a zo a riske su wannan jin amincin kadai ya isa ya sashi wata kila ya amsa mata ta yanda ba wanda zai shigo wannan gurin sai ta bashi izini inda ko ta kori barorin ya tace kowa ya tafi tarin rufe ko kofi akwai wanda zai zo babu wanda zai zo yace annahu kana mamlukan laha fid dari yace gashi dai a matsayin bawa yake a cikin gida wanda idan an yi mishi umarni dole ya bi amma aka yi mishi wannan umarni da mummunan wannan abu amma yaki ya bi anna hasta'anat alayhi bi a'immatil makri wal ihtiyal mala yace gashi bayan ta yi yunkuri na ta ita karan kanta sai ta tattaro a'immatil makri wal ihtiyal mala yace a'immatil makri jagorori na makirci wal ihtiyal da kullakulli ɗan uwanta mata da suka zo ta haɗo gwiwa da su domin a zo ayi wannan abin da za a yi amma duk da haka sai ne musarin Allah madaukakin sarki annaha tawa'adathu bisijni was-saghar ta mishi alƙawarin cewa zan rufe ka a kurkuku zan kaskantar da kai zan ma kaza cikin abin da watakila mutum zai ce to ya zan yi kar in mulakanta ni yanzu aka badda ni nan ina zani ƴan uwana ma sun ki ni ballantana ina na sa kai ina na sa gaba duk da wannan abubuwa annabi yusuf alayhi salatu wassalam bi amsa mata ba anna az-zawja lam yadhhar min al-ghirati wan-nakhwati ma yufarriqu bihi bainahuma mana yace mijinta bai nuna wani abu na kishi ko na jin zafin abin da ya faru ba wanda wannan zai iya sa shi ya ji tsoro inda ya nuna kishin ya nuna damuwa amma sai ya nuna aminci har ma istaghfiri li dhanbiki malamai suka ce yana cikin abin da zai nuna sauyi sanyin hali da taushin hali na mijinta da kuma rashin kishin da ya nuna a kanta wannan zai iya ba wa mai raunin tunani damar da zai ce to tunda ma bai damu ba ni dama saboda shi ne ko innahu rabbi ahsana maswaya ɗaya daga cikin fassarorin da malamai ya ce to bari zan aikata amma duk da wannan annabi yusuf alayhi salatu wassalam bai karkata ba na karshe malan yace faqad athara maradatullahi wa khawfi annabi yusuf alayhi salatu wassalam ya fifita neman yaddar Allah madaukakin sarki da tsoron Allah madaukakin sarki da kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki akan wannan mihna da Allah madaukakin sarki ya mishi lalle waɗannan maganganu ne masu muhimmanci kuma aujuhu ne da malan ya fitar da su da mai sha'awa zai iya komawa cikin littafin malan ya ƙara bibiyar su na'am malama
إن بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين
الله مدوكاكين سركي سي يجي غبا دا تي من ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين sannan bayan ayoyi sun bayyana a gare su sai suka ga cewa lallai gara su kulle shi gara su daure annabi yusuf alaihi salatu wassalam zuwa wani lokaci malam yake gaya mana yace bayan abin da ya bayyana a gare su na abin da ya shafi hujjoji su suwa kenan al-aziz da kuma iyalan gidansa shi wannan wanda annabi yusuf alaihi salatu wassalam yake a hannunsa yake karkashin kulawarsa mijin wannan mata da ma duk wanda ya tattaro domin ya taya shi ta nawulin wannan qadiya gaskiya ta bayyana a gare su sun fahimci cewa annabi yusuf bari'un ya barranta daga abin da ake tuhumar sa akan shi na abin da ya shafi riga da suka gani wadda aka yi hukuncin ta tun a baya wa shahida shahidun min ahliya sannan kuma ga mata ta tattaro sun zo har suna yanka hannayen su sun gane lalle wannan bawan Allah mata suna fitunuwa da shi sannan kuma suka gane haƙiƙanin nutsuwarsa da kamewarsa da mutuncinsa badalahum duka ya bayyana a gare su sun fahimta ta kowane ɓangare annabi yusuf alayhi salatu wassalam ba yi da wani laifi akan abin da yake ana tuhumarsa akan shi min ba'di ma ra'awul ayati bayan sun ga ayoyi waɗanda suke tabbatar da wannan bara'a tashi to sai suka yanke hukunci la yasjununnahu hatta hin za su kulle shi har zuwa wani lokaci zuwa wani takaitaccen lokaci Allah madaukakin sarki bai ambata mana wannan lokaci ba Imam al-Mawardi rahmatullahi alayhi ya kawo riwayoyi na malamai da suke magana akan menene hinin din nan wasu suka ce 6 shuhur ya karbo wannan an same shi daga Ibn Jubayr wasu kace shekaru bakwai wasu suka ce zamanin ghayr mahdud lokaci ne wanda ba iyakance shi wanda akan wannan da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi me yasa to za su rufe shi bayan ga ayoyi sun bayyana a gare su na cewa abinda ake tuhuma sarci bai yi ba to me dalilin rufewa ibnu kathir yake cewa fa kaannahu wallahu a'lam ta iya yiwuwa Allah madaukakin sarki shine mafi sani inna ma sajanuhu liman sha lamma sha alhadith sun kulle shi ne saboda abinda yake yaya a cikin mutane na labarin abinda ake tuhumar cewa annabi yusuf shine ya bijiran mata da wannan abu ihaman annahu rawadaha an nafsiha na cewa shine ya bijiran mata da bukatar ba ita ce ta bijiran mishi ba wa annahum sajanuhu ala zalik sai suka rufe shi saboda wannan mutane suna ta yamadi da gari cewa ya aikata ya aikata sai suka ce to bari a rufe shi mutane su ga kawai an yanke mai hukunci ko an yanke mishi hukuncin laifin abin da yake ya aikata yayin da kuma ya kawo mana wata magana ta biyu wanda take cewa annahum inma sajanuhu li an la yashi'a ma kana minha fi haqqihi wa yabra 'irdhihi fayfdahu suka ce abin da yasa suka rufe shi saboda li an la yashi'a ma kana minha fi haqqihi saboda kada ya bada labari kada ya yadu abin da ita ta yi mishi na keta iyakarsa ita ce ta mai ba daidai kuma aka wurgo mishi laifin aka yaba mishi to da san da wani tare ka yace maka wani ashe abin da ya faru kenan zaka ce ni ira wadanni an nafsi kamar yadda ya faɗa lokacin da mai gidanta ya tare shi sai suka ce an rufe shi ne saboda kada a dinga tambayar shi ya faɗi hakikanin abin da ya faru wannan mata ta kunyata ta tozarta da haka duka maganin ayi ne sai a tamu kawai a saka yeshi shikenan sai abin nazancan kuma waɗannan maganganu duka suna da taujihi amma dai magana ta farko da suka nuna cewa an rufe shi ne saboda abin da ake faɗa na cewa ita ce take shi ne yake neman ta ba ita ke neman shi ba zai fi dacewa da siyakin ayoyi kamar yadda za mu ji a can gaba inda zai zo ya faɗa a ce za a fito da shi daga cikin wannan kurkuku ya ce a'a sai an koma an yi mai an kubutar da shi an wanke shi daga wannan tuhuma da ake mishi wanda bayanin haka zai zo mana nan gaba me ya faru lokacin da ya shiga gidan kurkuku da kuma abubuwan shi ma da ya same shi a ciki shine abin da zamu tashi akan shi idan Allah madaukakin sarki mai kuwa mai kuma ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya samu dace mu kuma da mu samu rabo na lada a cikin sa da aiki da shi wanda kuma ne kuskure ko tuntuban har insha Allah madaukakin sarki ya yafe mun ya kuma nusar da mu wannan kuskure watawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi